sanar mu ne Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yayin wata ganawa da yayin da shugabannin Amurka yan asalin Asiya don tattaunawa kan kisan da aka yi wa wasu mata shida yan asalin yankin da wasu mutane biyu a kusa da birnin Atlanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dabiyar nuna kiyayya ba ta da matsuguni a Amurka. A wani jawabi da ya yi a Jami'ar Emory dake birnin Atlanta, shugaba Biden ya ce akwai wasu halaye na mutuntaka da ya kamata a ce suna hada kan Amurkawa. Yana mai cewa yin yaki da dabiya nuna kiyayya na daga cikin su. Biden da mataimakinsa Kamala Harris na ziyara ne a jihar ta Georgia da zumar yaki da annobar COVID-19 da kuma tattaunawa da shugabannin Amurka yan asalin Asiya kan wannan hari da aka kai. Hukumomin Georgia dai basu ayyana wannan hari a matsayin nuna kiyayya ba, wanda aka kai wani shagon yin tausa saboda mutumin da ake zargi da kai harin ya ce abin da ya tizira shi kai harin na da alaka ne da batun da ya shafi yin lalata. Kungiyar Taliban ta gargadi hukumomin Washington da kada su kuskura su dage ranar 1 ga watan Mayu da aka shata a matsayin ranar da dakarun Amurka da na kungiyar tsaro ta NATO za su fice daga Afghanistan, inda suka alƙawarin za su mai da martani idan hakan ta faru. Abin da ke nufin za su zafafa kai hare-haren su kamar yadda kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito. Kungiyar Taliban ta fitar da wannan sanarwa ce a wani taron manema labarai da ta yi a Moscow kwana guda bayan wata tattaunawa da ta yi da manyan jami'an gwamnatin Afghanistan da na kasashen duniya da ke sa ido kan rikicin kasar. An dai zaman ne da zumar ganin an farfado da shirin sulhu da ake kokarin yi don kawo ƙarshen rikicin kasar ta Afghanistan wanda aka kwashe kuma shekaru ana yi. Ita dai gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana nazarin wannan yarjejeniya ce da aka kulla da Taliban da gwamnatin Trump. A ranar Laraba, Biden ya faɗa wa gidan talabijin na ABC yayin wata hira da aka yi da shi cewa akwai yiwuwar a cimma wa'adin na ranar 1 ga watan Mayu, amma abu ne mai wuyan gaske. Yana mai cewa ko da za a sake dage wannan rana ba zai zamanto zuwa wani lokaci mai tsawo ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye wajen yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Myanmar, yayin da ayyukan majalisar suke ci gaba da sukar irin tsauraran matakan da hukumomin kasar suke dauka wajen dakile zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Matakin ya samu goyon bayan 'yan majalisa 398, yayin da mutum 14 suka zabi akasin haka. Mutum ɗaya da ya ƙi yin zaben da sauran 'yan majalisa 14 da suka nuna adawarsu da wannan mataki dukkan Republican ne. Wannan matsaya dai ta yi cirne da juyin mulkin da aka yi da kuma tsare shugabannin fararen hula, inda majalisar ta yi kira ga sojojin da su saki dukkan waɗanda suke tsare da su, sannan a bar waɗanda aka zaba a majalisar dokokin ƙasar ta Myanmar su koma bakin aikinsu. A jiya Juma'a, rahotanni sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 9 da ke adawa da dakarun kasar ta Myanmar, yayin da kasashen kudancin gabashin Asiya suke kira da kawo ƙarshen wannan rikici. Wani kwamiti da ke ba hukumar lafiya ta duniya WHO shawara ya ce alfanun da allurar kafin cutar COVID-19 ta AstraZeneca take da shi ya ɗara haɗarin da ke tattare da allurar, yana mai yin kira da a ci gaba da amfani da ita. A ranar Laraba, kwamitin ya fitar da makamancin wannan matsaya a mataki na sharafage, amma sai a jiya Juma'a ya kammala nazarinsa. Yayin wani taro da ya saba a harkokin hukumar da ke birnin Geneva, shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kwamitin ya yi nazari kan dukkan bayanan da aka tattara kan allurar ta AstraZeneca, bayan da kasashen nahiyar Turai da dama suka jingina yin amfani da ita saboda korafi da ake cewa tana haifar da daskarewar jini. Yayin da rikicin yankin Tigray na kasar Habasha ke cigaba da kasancewa, asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya jaddada mahimmancin ganin an agazawa kananan yara a wannan ƙangi da yankin ya shiga. Hukumar ta lura cewa wata 5 bayan ɓarkewar rikicin an fara fahimtar irin ta'asar da aka aikata, waɗanda suka haɗa da kisan gilla da kuma cin zarafin mata da kananan yara da aka yi a yankin na Tigray, cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Juma'a. Darakta a hukumar Henrietta Fore ta ce kisan gillan da aka yi wa wasu yara kanana su 20 a jami'ar Maryam Dengalat a watan Nuwamba zai ci gaba da kasancewa a zukatan iyalan yaran da kuma al'ummar yankin. hukumar ta UNICEF ta bada rahoton cewa an lalata makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya wadanda kungiyoyi da ke dauke da makamai suka mallake su.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri. Komai lafiya kalau wallahi muna nan babu matsala cikin dan Allah.
To me ke daukan hankalinka kuma a wannan mako harkokin Amurka?
Gaskiya harkokin Amurka shine wato babban abin da ya dauke hankalin shine majalisar dokokin kasar nan tabbatar da tallafi na yaki da cutar coronavirus wanda gwamnati ta samu isasshen kuɗi da za ta iya karo sai wato sayo karin rigakafi da za ta yi ma jama'a kamar yadda ta yi alƙawari kafin a ce dai cikin watan Yuni ko Yuli.
Ta ji ana cewa shugaban ƙasa ya bada umarnin nan da watan biyar a bada wannan dama ga kowa ba gaba gaba ba. A kafin nan da wancan lokacin kowanne ba Amurka duk kowanne yake da wannan ƙasan. Wanda yake son ya samu ya samu.
To kin ga wannan babban albishir ne da zamu iya cewa wato ya fito a wannan mako. Duka muna nan muna jin dadin haka wanda hakan na tabbatar da nan da dan lokaci kalilan za a zo a nemi wannan cutar a rasa ko kuma zai yi sauki ainun. Lalle kan gwamnati ta taka rawan gani a wannan fanni da take baiwa a daidaikun Amurkawa wannan tallafin.
Mu ma muna namu kokarin Allah kuma ya sa mu ma mu rika samun irin ci gaban nan da ake samu a kasashen waje.
Gaskiya ne dole mu yi ma kasashen mu fata, an ce kuma fata na gare labi. To Allah tabbatar da haka.
Amin sumu amin. We'll be right back. kamar da muka saba bari mu bude wannan zango da gaishe-gaishe abu namu wannan yau mu ma ya zago ya saki zagowa kanmu kwanakin baya mun yi ya ta saki zagowa kanmu yar mu da
kanwan mu ai wa zamu yadda muke ji ba kanwan wasu mu ne
yar wasu kanwan wasu
yawa
to ita Aisha Madina mai shanu tana shirin yin aure wato Aisha Madina mai shanu da angonta Jamil Muktar Shagari muna muku fata alheri to an jera wato katuttuka aka aiko na gwamma ni da na fara ganin kati na farko nata aka fara wanda dai hidindimin da suka shafi amarya
aka fara
yawwa aka fara turo da ango tukuna aka biyo shi Murtala ya aiko da ya turo da ango ya kara turo da amarya to ni ido na ya fada sai ya fada kan da ango sai naga an ce ana wani ko wankan ango sai nace what nace ango hiduba ango ake ji da shi a lokacin aure ko amarya tukuna
ina zamani ne ana ji da dukan su yanzu
yawwa ai ina so ai dama ina so in kira Murtala in ce sannan
kwarai
kawai sai naga na cikaro da na amarya naga ashe na amarya ma bukukuwan
ni alheri ai naga abun nan hoto na ya sunan shi katin auren bai dai kai wata ɗaya ba nace a'a ashe babban sha'ani ne a gaban mu haka
to ka tsaya dai to ka tsaya bari ta jera maka
yawa to
abubuwan da za a yi daga ranar 24 ran Laraba kenan kaga wato ranar 24 ga wannan watan ran Laraba da karfe 4 na safe na yamma kai za a yi wankin amarya aha lamba 17 Zamfara Road
to
a gidan injiniya Muhammad Yeldu sai kuma ranar Alhamis 27 ga wata sai kuma ranar kuma za a yi kamu da karfe 2 da yamma amma shi wannan ranar da za a yi wancin amarya ina ga bisa ga dukkan alamu kowa na iya zuwa amma kamun nan ki da wata walima ce sai kana da kati
na'am
sai kana da kati
ne za ka yi
wannan ma ba aha shi wannan ba ma sa ba sa burin ba dan saboda in kana da kati ka san inda za a yi na tuna wani aure da aka na wasu manya lokacin ina Jos wasu manya ƴaƴansu suka yi aure to in aka baka katin gayyatar nan kawai na gwamma daga Lagos zuwa Jos katin ka
shine kai
shine tikitin shiga jirgin ka kawai sai ka tafi tashar jirgi a Lagos ka hau jirgi zuwa Jos ka sake nuna kati ka hau jirgi ka koma
shikenan
an yi tashar jirgi kana da kati a hannunka
wannan shi an babbar harka
mubarka to wannan kaman nan dai sai kana da kati kana kuma ran jima'a da karfe 1 na yamma a gidan Alhaji Dahiru Mai Shanu dake Arkilla gidan Fulani. Allah ya sa na fadi wannan daidai a cikin garin Sokoto.
Ba komai ma yau ranan buki ba komai duk abin da aka faɗi na tafiya.
Yawa dinga. Yawa to za a yi yini walima wato kila tun daga karfe 1 nan har dare walima za a yi ce wannan kuma kowa ma ya zo. Ni ma na kowa ne.
Ina muke.
Sai kuma ai ban gama ba sai kuma yini walima ta biyu to wannan lamari ya daure min kai na gomma.
Allah sarki.
Yini walima ta daya za a yi ta da karfi daya. Yini walima ta biyu za a yi ta da karfi 10:00.
Daidai ne.
Ehe amma kuma a gidaje daban-daban ina ga walima ta daya za a yi ne
a gidan amarya da farko aje kuma
gidan amarya. A'a. Yawwa amma lima ta daya za a yi ta a gidan amarya walima ta biyu za a yi ta a gidan ango da karfe wato irin juma'an kenan da karfe 10:12 na rana za a yi ta ne a gidan His Excellency Alhaji Muktash Kehu Shagari.
Masha Allah.
Dake lamba 10 Sakaba Road, Rinjin Sambo area. To sai kuma ran juma'a din har yau da karfe 7 na yamma za a yi dauka amarya. Shi ta kuma daukar amaryar nan ita ba ai za a yi ta ne a gidan Dr. AM Mai Shanu gidan su amarya ke dake kan titi lamba 34 Dange Road. Sai kuma ran Asabar ranan kenan ita kuma ake cewa a turanci ku yan kwallo kun aka ce grand finale
ran da ake ce majide.
Yawa to ranan sai ran Asabar da karfe 4 na yamma za a budin kai da kuma walima. Shi kuma wannan shi ma sai kana da kati shi ma ba wuri. In kana da kati ka sani.
Masha Allah ni ai ne haka muke so.
Yawa da
waliman nan ta yawa.
Kar ai ta mai dan mai kwadai ya je har gidan mutuwa ma ya samu ta abinci ya ce to Allah ya kai mu na gaba.
Amin su mu amin.
Madina Aisha Madina Mai Shanu da kuma Jamil Muktar Shagari muna muku fatan alheri Allah ya ba da zaman lafiya.
Sannan kuma zan wakilta Murtala don rawan da nake niyyar yi don na wakilta shi da Allah ya yi rawan nan kai ya yi sassauci.
Yawwa to muna muku fata alheri to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mahmud Salisu ƙauren na Moda wanda shi kuma zai aure jimbiyarsa Sadiya Badamasi Muhammad din yaro idan Allah ya yarda. Su kuma za a yi wannan auren nasu ne ranar Asabar 27 ga watan Maris a gidan Malala Amadi kusa da tsohuwar tashar ƙauren na Moda da misalin karfe 12:30 na rana. Allah ya sa an yi
adalci.
Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To kafin ka karanto mika gaisuwa da ke hannunka na gomma bari mu dire da wannan aure da aka riga aka yi makon da ya gabata tsakanin iyalan Alhaji Kabir Yayo Ali Sabo Ibadan da kuma na iyalan Alhaji Umar Abdullahi Kero a jihar Katsina waɗanda aka ɗaura auren ƴaƴansu Abubakar Kabir Yayo Ali da Asma'u Umar Abdullahi Kero. An yi wannan auren ne makon da ya gabata rana Asabar ta shige. To Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman
tare. Amin summa amin.
Mama, I'm a man.
takaitaccen ta'aziyya ne guda biyu da zamu shigar da su. Da farko muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalan gidan Sheikh Abdullahi Mai Kano daga garin Farai a kasar Ghana na rasuwan Sheikh Aliyu Kalamul Faida wanda Allah mai cikawa a ranar wato talata aka bisa shi a ranar Laraba. To muna addu'a Allah ya ji kanshi ya ba kuma sauran dangi da duk almajirai na gidan Malam Mai Kano a karkashin jagorancin halifarsa wato Sheikh Ahmed Abu Faid Mai Kano Jallo. To muna mika wannan ta'aziyya gama wato musulmin kasar Ghana musamman mabiya dari kan Tijaniya. To gaisuwar ta'aziyya ta bi kuma dan uwa da ake kira wato Bulukiya wanda yake na dangi Usmaniya wanda yake yana zaune a kasar Spain, shi kuma Allah mai cikawa ranar talata. To shi kuma muna addu'a Allah ya kaishi ya ba kuma dangi hankuri, magabatan mu duka Allah ya kansu, mu kuma kyautata namu zuwa.
Amin suma amin. Da shi kai sai sabu da mutum na abar ya huce zuwa ga Malam Kasim a Jamhuriyar Niger da Wanzam Kasim Kiringin da Babayo Hotoro mawakin matasa sai Bula Makulla Kandilwa Bukar da Umar Bakal Magarya Kitari da Comrade Muhammad Dini Tamsuwa sai Abba Alhaji Salisu Fataskum da Aisha matar Useni Dangote Karasuwa da Sani Diga ɗan jihar Maradin Niger da Umar Muhammadu Kiringim Arewa sai Madum Tahir Gazamni da Magaji Soja Kiringin Arewa da Hassan Jambuta Kiringin Arewa. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Salisu ɗan Kaduna da Isu Haruna Kariya Niger da Alhaji Jalo Mushiri Niger da Lawal Bin Hambali MK dan Silva da Husaini Mika dan masanin Rijau da kuma Ibrahim Yakubu Kiringin da fatar kun tashi lafiya.
Sai kuma ga shigashin abar ya huce wanda ke zuwa wanda ke cewa ga gaisuwar sada zumunci zuwa ga Ahmadu Manija daga Bauchi anguwan Karofin Madaki da Matiu Garba daga Mina a jihar Niger da kuma Malam Shehu Ladan Yalwa da Sani Mai Manja Barikin Ladi da Danjuma Mai Faci Gindin Akwaci da JT Labji Kanduna. Sai kuma Aliyu Muhammad Maradawa jihar Zamfara da Mansu Baba Wuro na Fada. Sai kuma Muhammadu Danyarbawa makaniki mashinin Gindin Akwaci da Muhammad Damina Planning Gindin Akwaci da Maman Zahatu Mai Kifi Yalwa da kuma Maman Murja Mai Masa Yalwa da daukacin mutanen Yalwa baki da. To alheri kin san ni ma garin mu wato anguwar mu ne Yalwa fa anguwar mu ce Yalwa kuma shi ce sa
ai to
ni ma zan yi amfani da wannan
dama ya anguwa ku ka ga da duk
umar Yalwa ba
illahi ra yawa
gaba ɗaya
sai da fata an tashi lafiya. Ka san kowane lokaci akan ce
Fulani
akan ce Fulani suna kwafta
ko garegwa alhali ko kila ba kwafta wani su kuma irin
wani lokaci yawa hikiman su shikenan. To wani ba Fulani bai ji dadi ba kuma ya saba ganin kamar in aka je asibiti lokaci lokaci likitoci sukan ce za a yi gwaje-gwaje ko a ce ko ka kawo bayan gida ko ka kawo fitsari wani lokaci a dauki jini daga yi sauransu na gwaje-gwaje. To shi da ya ce bai jin daɗi sai ya yi hikima sai ya je ban san ko ko Ghana kuna da irin wannan lemun kwalba ba akwai wani lemun kwalba a Najeriya da ake kiran shi lakasera
eh lakasera eh
yawa to ka san kalan
lakasera akwai lemun a Ghana
yawa to ka san kalan lakasera nan wani shi bai ruwan rowa sosai ba bai ja ba bai gashi nan dai
gashi wani ba shi da kauli haka
yawa shi sabili dai in sosai sai ka ce yayi kama da fitsari
yawa
shikenan sai shi ba fullatanin nan da ya tashi sai je dauko kwalban lakasera sabuwa tilka wanda da murfinta da irin dai da takaddata dai kamar yanda kake so wannan sai fitsarin shi ya cika kwalban lakasera ci ya rufe da kyau ya tafi da shi asibiti shikenan sai da ya tafi asibiti ya je lokaci ya zauna layi yana rike da kwalban lakasera shi da aka kira shi ya je ga likita sai ya shiga sai yana shiga rauda sai ya ce ba likita ya dika mishi kwalban lakasera ne yace yalla bai likita ga wannan roban ka saka je abin da ke ciki eh wada da duka ga koyarwa
da samu
ainihin jami'an ciwon lafiya na da da su kwanta ma yawa yana san yawa a dan tattausa musu yawa to shikenan saboda haka yana ta wasa yana wasa da shi bafullatin shikenan sai ya karbi kwalban lakasera to da ya fita inda likita ya ce shi da ya je fita ya dawo sai ya tambayi likitan sai ya ce kasha yace kasha da zaki ne sai likitan ya ce masa ha ya kurba dai amma dai babu zaki ko kadan sai babalata da ya ce mishi yawa ai dama robar ta nai kan hanya shine nai fitsari a ciki na kawo ka ji ko ina da ciwon suga sai ta kan kuma ka ji ba zaki ashe ba da ciwon suga ke da
yaji la ka dai da zaki
la ka dai da ba zaki
ita da kwalba da kasera kan hanya ya tsince ta shi ne je da fulani ba an ce ka zo da fitsari sai ka cika kwalba dam
oi da ba ce yake in an inda ce da a ce fitsari shi nan da zaki to yana da ciwon suga amma tunda ba zaki wanda ya nuna ciwon ba shi da ciwon suga shi ke nan to da ga malama juna da daga ba da hadu sabili da ka tilas mu ja burki da yanzu a madadin
ba mai ko bakeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hanti inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Bahari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku.